This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da lol da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Har yanzu ana ci gaba da cece kuce kan zuwa taron kasashen nan bakwai ko G8 masu karfin tattalin arziki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi.
Mun ce kara kudin duniya ba, a'a kudi tsakanin kasa da kasa su ne kuma amfanin kowa ne, amma
za a ji a shirmu da ke gaba. Kuma akwai ci gaban hira kan ranar teku ta duniya. To koyaya arewacin Najeriya zai amfana da teku Atlantika?
Daga bakin teku zuwa kusan tsakiyar ƙasar Najeriya a kogin Niger da kogin Benue, yadda manyan jirage za su iya haurowa daidai gwargwado su kawo kaya, wannan kuma zai taimaka.
Haka. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tai, inda yau za a ci gaba da duba yadda 'yan China ke babakere a kasuwannin Najeriya tamkar babu hukuma. Amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna.
Kiyar da ke mulki a kasar Turkiya ta sha kaya zaben 'yan majalisa da aka yi jiya Lahadi, inda tarasarun jayin da take da shi. Sakamakon zaben ya zo da mamaki domin kayan da jam'iyyar da shugaba Recep Tayyip Erdogan ta sha ya hana shi damar sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda ya shirin yi. Shugaban ya so ya sake rubuta kundin tsarin mulkin ne ya kirkiro mulkin shugaba a kan tafarkin demokradiyya da zai fada da ikonsa. Mr. Erdogan yana neman kashi 2/3 na 'yan majalisar da ke da kujeru 550 kafin ya iya aiwatar da nufinsa. To daidai bayan an gama kidaya duk ƙuri'un, sakamakon da ba a bayar a hukumance ba ya nuna jam'iyyar shugaban za ta samu kashi 41/100 na ƙuri'un da aka jefa maimakon kashi 66. Wannan sakamakon ya yi ƙasa da abin da jam'iyyar ta AKP ta samu a zaben shekaru huɗu da suka gabata. Yayin da yake jawabi jiya Lahadi a Ankara, babban birnin ƙasar, Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu, wanda ikonsa ya ragu, ya shaidawa magoya bayansu cewa AKP sai ta yi nasara. Prime Minister ya ki amince cewa jam'iyyarsa ta sha kaye, amma kuma ya ce dole ne yanzu ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa a karon farko cikin shekaru 13 da jam'iyyar ta yi tana mulkin ƙasar.
To sojojin Iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na Beji a jiya Lahadi, inda matatan man fetur take a ƙoƙarin ganin sun sake kwato yankin daga hannun ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Majiyar gwamnatin ƙasar ta ce sojojin na gwamnati sun samu damar kafa sansaninsu a arewacin ƙasar da yammacin jiya. A shekarar da ta wuce sojojin gwamnatin sun samu damar kwace wannan yankin kafin daga baya ya kubuce musu ya koma hannun 'yan ƙungiyar ta ISIS. Dama ƙungiyar ta ISIS ta mayar da hankalinta wajen ganin ta kwace sassan nan guda biyu da ke ƙasashen Iraq da Siriya masu arzikin mai, domin su samu kuɗin shiga da za su yi amfani da su wajen faɗaɗa ƙarfin ta a ƙasashen biyu, duko da matsanancin farmaki da take fuskanta daga sojojin ƙasashen biyu da sojojin sa kai da Kurdawa da kuma 'yan tawayen Siriya da sojojin taron dangi da Amurka ke wa jagoranci. Sojojin da Amurka ke wajagorancin sun kai farmaki har sau 11 a Siriya, inda suka mayar da hankali kan Kobani da kuma inda kungiyar ke da ƙarfi wato Raqqa. Dama waɗannan hare-haren har sau 11 an shirya su ne domin musamman arewacin Iraki, Daura da Beji da Sinjar da Makmur. Yanzu haka an shirya shugaba Obama na Amurka zai gana da Prime Minister ƙasar ta Iraki Haidar Al-Abadi a bayan fagen taron ƙasashen nan bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wanda ake farawa yau ɗin da Litini a ƙasar Jamus. Tattaunawar za ta mayar da hankali ne akan yakar ƙungiyar ta ISIS da ake yi.
To kada da manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin karya tattalin arzikin da aka kakabawa Russia ba za a kawar da shi ba yanzu. Kafin a yi wannan sassauci sai Russia ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita faɗan da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan ita ƙasar Russia suke yi a gabashin ƙasar ta Ukraine. Shugabannin Amurka da Jamus sun gamu ne a taron ƙasashen duniya da suka fi masana'antu da ƙarfin tattalin arziki a duk faɗin duniya da aka fi sani da suna G7 da ake yi da za a fara yi yanzu a Bavarian Alps cikin ƙasar Jamus. Ƙasashen sun sake hana shugaban Russia Vladimir Putin kasancewa cikin taron, haka ma suka yi masa bara. Sun ɗauki matakin ne saboda mamaye yankin Crimea daga ƙasar Ukraine da Russia ta yi ta kuma a haɗa shi da tata ƙasar. Fadar White House ta ce shugabannin Amurka da Jamus sun amince da ɗorewar takunkumin har sai lokacin da Russia ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Fabrairu da kuma mutunta Ukraine a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Angela Merkel ta faɗa wa kamfanin yaɗa labarai na ARD cewa kada ma Russia ta yi kusa da taron G7 saboda take-takenta a Ukraine. Ta ce akwai shinge tsakaninsu da ƙasar Russia kuma bata san yadda za a kawar da wannan shingen ba cikin ƙaramin lokaci. Kafin su soma taron sai da Angela Merkel da shi shugaba Barack Obama suka gana a keɓe a wani gidan cin abinci na jama'a da ke ƙauyen Alpin, inda ta kira Amurka abokin Jamus shi kuma Barack Obama abokin ƙwarai.
Labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ke tafa da rahoto kan cece kucen da ake yi kan ansar goren gayyatar kungiyar G7 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi.
Tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa ya gaya min cewa abin da ban tsoro ganin yadda shugaba Buhari ke gaggawar hulɗa da tsafin ƙasashe 'yan mulkin mallaka.
Ƙungiyar ƙasashe masu arziki fiye da G7 suna cewa ya zo da buƙatun duk da yake buƙata daga gare su. Wannan yana da ban tsoro domin waɗannan su ne fa 'yan mulkin mallakan jiya wanda har yanzu suna da gurin zama da su ne suka yi cin amfanin arzikin Najeriya. To a ce tun kafin a kai wani wuri yana neman
amma sakataren watsa labaran jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Lai Muhammad ya gaya min cewa ko da ma anyar turawan anan shi ne da gaske sake ma mai mutuwa ta sigar to yana da kyau a je don a tantance. Idan anyar su ita ce sake yi wa ƙasashen mulkin mallaka a fakaice, ina jin yana da kyau mu kasance a can don mu ga ko hakan ne. Idan hakan ne kaga sai mu gujire, ba na jin zaman kaɗaici zai ce miki ƙasar nan. Bugu da ƙari, a yau duniyar nan ta zama to kamar wani ƙauye ne a wuri guda. Ina ga ba daidai bane mu kadaici. Sai dai kuma tsohon gwamna Balarabe Musa ya ce
in ba a jawo hankalin shi mutum yanzu sai mai da mu koma bautan ɗan mulkin mallaka na jiya wanda har yanzu muna tasiri a ƙasashen mu.
To ku kawo shara abin da kuke so a yi misali.
Abin da ya kamata a yi na farko a haɗa kan Najeriya. Na biyu mu tabbata mun kare arzikin ƙasar mu. In muka yi wannan to lokacin sai mu huɗa da ko ta kasa, amma ba yanzu ba kanmu bai haɗu ba. Ba mu ce a kara hudan duniya ba, a'a hudda tsakanin kasa da kasa sune ne kuma amfanin kowa ne. Amma wanda suka mallake ni jiya ko har yanzu suna neman su mallake ni ta wata sabon hanya, to lallai ni hankali da su.
Anan sai kakakin jam'iyyar APC na ƙasa ƙasa Alhaji Lai Muhammad ke cewa ina jin ba wai tafiye-tafiye ne abu mafi muhimmanci ba amma makasudin bulaguran yayi tafiya zuwa ƙasar Jamus ina jin wannan abin alfahari ne a gare mu da girmamawa ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya sun gayyace shi don kare muradin mu da kuma gabatar da bukatun mu don haka wannan bulaguro na da matukar muhimmancin gaske Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina kafin mu ci gaba ga ƴan matan Niger
kan ka kai ne wanda yake ta kai na kai ne baba ke wai sai ga kai halakin da yake wasu yi gandi dole baba wai dure baba wai dure halakaina wai dure wasu yi gandi sai man to wa kun gani borai san ka kai na bani no halakal man ku bai gina saka ma bai bar kan ni na gaba kula mini yi bani no kai ku wai kai ni no an kar kan ka man ci no war ma yi gandi dole aman ci wai dure
gaishe ku kamar yadda kuka ji yau ce majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin teku ga rayuwar ɗan adam da ma duniyar baki ɗaya kuma a hirar mu da mai fafutukar kare ruwaye da tafkin Chadi Malam Ishaya Buba Bajama ya tsaya inda yake bayar da shawara kan matakan da ya kamata a ɗauka game da ci wato cin gabar Lagos da tekun Atlantika ke yi da kuma kafewar da tafkin Chadi ke yi zai dora akai
gaba daya akwai wani canji mai yanayi kokawa ake yi da juna bil adama na kokarin ture tekun baya tekun kuma saboda canjin yanayi ta bori kuma yana dada cin wasu wurare kamar kashe gobara ne gobaran na cin jama'a na kokarin kashe gobara haka dai ake ta fama shi haka ita ta kinci da kamar yadda ake ta magana na daya zancen karin ruwa din na biyu kikkiawan sarrafa ainihin manyan kogunan da ke bada ruwa wa tafkin Chadin daga mafitar kogunan zuwa ƙarshen su zuwa tafkin Chadin su da suke kasa wajen ƙarshen kogunan kar ya zama an kware su saboda an yi dama-damai waɗanda kuma zai ɗauke ruwan daga gangarowa wajen su ko da an yi damsin kuma a yi su yadda ba za su hana mutanen da ke kasa can zuwa kusan ƙarshen kogin da ke shiga tafkin Chadi su rasa ruwan da za su sha kuma a hana mutanen da ke can mafitar koguna din wajen amfana da waɗannan koguna.
Haka to Malam Ishaya wannan shi ya kamu ga wata muhimmiyar tambaya dangane da yashe kogin Naija da aka ce za a so a kwararo ruwan tekun Atlantika zuwa kogin Naija a yashe a faɗaɗa shi saboda wanzar da ruwa da kuma sifirin ruwa a sassan arewacin Najeriya shin ya kaga fa'idar wannan shirin
wannan shiri ne mai kyau ba wai kwararowar tekun ba ne ana daukan mataki ne da za a ba da dama na sufuri daga bakin teku zuwa ainihin sama-sama sosai wajen kusan tsakiyar ƙasar Najeriya a kan waɗannan kogin Niger da kogin Benue yadda za a inganta sufurin manyan jirage za su iya haurowa daidai gwargwado su kawo kaya wannan kuma zai taimaka maimakon komi da aka kawo bisa teku sai mun ji Lagos ko Port Harcourt galibin kayan za su iya haurowa har kusan tsakiyar Najeriya ko zuwa inda bai ake iya yashewa a kawo yadda aka bada muhimmancin wannan aikin.
To baka ganin Sannu a hankali tekun Atlantika na iya yin ambaliya a tsakiyar Najeriya ko ko za a kauda wannan?
A wannan ainihin ana zancen mashigi ne a tudun waɗannan wurare dabaru ne irin na bil'adama da ake yi yadda za a iya amfani da ruwan a yi amfani da ƙarfin tafiyarsa kafin a ce ruwa ya ambaliya ya kai wasu lakwaja da sauransu ai yana da matukar wuya kwarai da gaske amma za a iya dabarun a kai ga amfani da ruwan kogin a kai irin waɗannan wurare masu nisa. Ba za a iya kiyasta abinda ke iya faruwa na dogon lokaci duka ba amma bisa saninmu yanzu wannan kasadan takaitacce ne ainihin.
To Malam Ishaya Buba da ke garin Kaduna mai fafutukar kare ruwaye da tafkin Chadi a tsokacinsa kan ranar teku ta duniya. Yanzu kuma bari in dan koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Baza kalibi ne min kudinka kuma ka tashi kashewa to kaka
da rashin kai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin kai. Kun ji yan China sun saci fasahar rini daga Kano. Kana sun shigo da kayan da suka sarrafa a kasar su. Waɗanda yanzu hukumar kusan an ce takama. Makon da ya wuce, Barista Audu Blama ya soma duba lamarin ta fannin shari'a sai lokaci ya ƙure. Yau zai ci gaba daga inda ya tsaya.
Saboda haka za ka iya amfani, in ka yi amfani da wannan ka iya cewa abubuwan dokokin da Najeriya ta kano waɗannan abubuwa ya dace da wato tsarin World Trade Organization da wanda ake da shi a yanzu.
Ga waɗancan dokoki ta su anti-dumping law da ka kawo da maganar infantry measures da sauransu da kuma wannan doka da kawo ta special differential treatment principles. Kenan yanzu za a iya yin amfani da su, hukumar Najeriya su yi amfani da su don ɗaukar matakai a kan su waɗannan ‘yan Chinese da suke neman su dakushe wa ‘yan Najeriya na farko ga zancen fasaha, na biyu kuma shi kansa kasuwanci ma musamman mu a Kano a kasuwar kantin kwari suna nema su dakushe shi su mame shi gaba ɗaya.
Kwarai, hukumomin Najeriya za su yi amfani da shi, bal hukumomin Najeriya dole ne ma su yi amfani da waɗannan abubuwa su kare masana'antun cikin gida. Saboda babu ƙasar da ta taɓa ci gaba a duniya ta hanyar siyan kayan wasu tana amfani da shi ita ba ta ƙirƙirar nata. Kuma ba ƙasar da ta taɓa ci gaba ta hanyar tattalin arziki ba tare da mutanen ƙasar ta suna siyan abin da ake a cikin ƙasar ba. Kaga kenan inda gaske gwamnatoci suke na cewa wai suna so a samu ci gaba, wato tattalin arziki a Najeriya mai ƙarfi, cewa ana so a samu aikin yi, to dole ne a tabbatar da cewa an kawo tsari mai kyau wanda zai kare 'yan kasuwar Najeriya, ba iya masu rini ba, ba iya masu afatanfa ba, dukkan 'yan kasuwa. Wato daga 'yan China da kuma sauran ma waɗanda suke zuwa na sauran ƙasashen duniya irin su Syria da Lebanon da sauransu. Ba cewa muke kasu zo Najeriya ba, ba cewa muke a hana su kasuwanci a Najeriya ba, a catawa kowa layin shi. Misali za ka iya ba su dama su kawo kayayyakin da ake bukata a nan wanda ba a iya yin su, amma kar a ba su dama kamar yadda yanzu 'yan China suke su je suna sayar da ƙwaya ɗaya a kasuwa. Yau in ka shiga kantin kwari za ka iya zuwa ka sayi shadda yadi biyar a hannun ɗan China directly. Haka misali za in kana son siyan biredi za ka iya zuwa ka je ka sayi biredi kwaya ɗaya a hannun ɗan China. Har kilishi mutanen nan suna kawo a ƙasar nan. Saboda ƙasa ce wadda shugabanninta in dai suka samu abin da su zai magance musu bukatunsu shikenan ba ruwansu idan jifa ya wuce kansu ya fada kan uban kowa ma.
Gabanin ɗaukar waɗancan matakai da kake magana ya kamata ko kuma tilas ne ma a ce hukumar Najeriya sun ɗauka. Yanzu akwai dokokin da suka ba da dama a hukunta su a waɗannan 'yan Chinesawa da ake ganin cewa sun kare wasu dokoki na ƙasa, hatta ma na ita cibiyar cinikayya ta duniya akwai dokokin ta za a iya cewa sun kare.
Kwarai da gaske akwai dokoki musamman na nan ƙasa Najeriya da wato a ƙarƙashin su za a iya hukunta duk wanda ya yi wannan laifi. Misali ƙarƙashin anti-dumping laws yawanci babban abin da za a yi shine a kwace waɗannan kaya a ƙone su. Kuma kaga wannan hukunci ne mai matuƙar tsauri. Bayan wannan akwai dokoki da suke nuna a ɗau mutumin a maida shi ƙasarsu in yana karya dokokin ƙasar. saboda ai a wannan kamu da aka yi na kwanan nan ana magana har an gano akwai 'yan China da suke zaune a Najeriya ba tare da mallakan takardun zama cikakku ba, tunda ai akwai ka'idoji wajen guda 7 da dan kowace ƙasa idan ya zo Najeriya zai kasuwanci sai ya cike su. Bayan entry permit akwai abin da ake kira resident permit, bayan resident permit akwai abin da ake kira business permit, akwai expatriate quota, akwai kaza akwai kaza akwai kaza, sai aka gano akwai ma waɗanda ma ba su cike ka'idojin ba. Kaga waɗannan kamata bayan an musu hukunci a, wato an kai su prison sun zauna zaman gidan kaso, daga nan kuma a ɗibe su a mai da su kasar su, kuma ka a sake barin su su dawo kasar nan. To kaga kenan akwai dokoki, kamar misali waɗanda suke shigo da kaya za a iya kona kayan kuma a sa a ci tare su ko kuma a daure su, waɗanda suka karya ka'idojin zama a Najeriya za a iya cin tare su ko a daure su bayan sun gama zaman gidan kaso a mai da su kasar su.
Baka ganin cewa su kansu 'yan Najeriya din akwai damar da suke bawa su mutanen China har ma suka samu gindin zama? Misali za ka tarar da cewa barista ne yake wani mutumin China zagi yayi wasu abubuwa misali, ko kuma a tare da cewa shi ma kansa barista din da yake cin kafu shi dan kasa ne baya mutunta dokokin da aka shimfiɗa, akwai dokoki da aka ce kai a matsayin ka dan kasa ma ka bin zaka kasuwanci misali, ba ka ganin kaman in akwai su din su mutanen ba sa bin su saho da kawai, haka ma 'yan China suka samu wannan dama?
Haka ne, gaskiya mai hankali ba zai yi mai hankali ya ce wai su 'yan Najeriya ba su da lafiya akan abin da yake faruwa ba. Kaga su 'yan China bayan ma magana su ma 'yan Najeriya ba sa bin dokokin, suna kukan cewa su ba su ma yi niyyar zuwa su mamaye abubuwa a Najeriya ba, sai dai kawai saboda cutan da 'yan kasuwa suke musu in suka ba su bashi, saboda haka suka ce bari su zo su yi kasuwancin da kansu. Bayan wannan za ta iya yiwuwa akwai laifuffukan 'yan Najeriya da yawa, amma babban mai laifi gwamnati ce, saboda ita ce uwar kowa, kuma ita in bata bada dama ba duk waɗannan abubuwa ba za su faru ba. Misali na shigo da kayayyaki da yawa a zuwa ajiye su a nan ana siyarwa da daddaya, kaga wannan in ba laifin gwamnati bane ba za ka ce laifin dan Najeriya bane. Matsalar satar fasaha ba za ka ce laifin dan Najeriya bane, laifin gwamnatin Najeriya ne ba ta tashi ta kare mutananta ba. Kuma ya kamata mahukunta su ƙara hankalta cewa babban fa wato aikin gwamnati, primary duty gwamnati a ƙarƙashin kundin tsarin mulki, shine ta tabbatar da cewa wato ta sama ma 'yan Najeriya ingantacciyar rayuwa. Saboda haka na yadda akwai laifin 'yan Najeriya, kuma ya kamata 'yan Najeriya su gyara, amma babban laifi na gwamnati ne.
Baka ganin ita ma hukumar custom tana da nata laifin, tunda kamata a ce waɗannan abubuwan duk tana gano su kuma tana ɗaukar hukunci da ya dace bisa doka kafin su kai ga shigowa gari?
To ai kamar yadda na yi magana tun da farko, hukumar custom na da laifin ta manya-manya guda biyu. Na farko magana ta cin hanci da rashawa da ya kankana abubuwa, wasu za su zo su ba da cin hanci su shigo da kayan, wasu kuma za a ma bari su shigo ba su ba da cin hancin ba za su shigo da kayan, amma an haka ma su ba da abin hasafi a saki kayan. Sannan kuma akwai rashin tsari, bayan cin hanci da rashawa akwai rashin tsari, waɗansu lokutan ma kakka yi mamaki ana shigo da waɗannan kaya ta hanyar da ba su sani ba, saboda ba su da tsari, kuma waɗansunsu ba su san makamar aiki kamar yadda ya dace su sani ba. Kaga waɗannan ma dai duk abubuwa ne da ya kamata ita gwamnati mai shigowa ta sake kallonsu da wato da idan ƙwarilla ta samo wa mutane mafita.
Baya ga waɗannan matakai da ka faɗa, babu wasu matakai da kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka akan harkar cinikayyar nan ma gaba ɗaya saboda da a gyara al'amura?
To wato bayan waɗannan matakai da na riga na yi magana akan su, akwai manyan matakai da nake ganin guda biyu wanda gwamnati ya kamata a ce ta ɗauka tare da haɗin gwiwa da mutanen ƙasa, musamman su 'yan kasuwa. Abu na farko shine wato tallafi da sauran ƙasashe na duniya da suke ba ma 'yan kasuwarsu. Misali akwai kaulin da na ji daga guri, wato daga wani wanda ya san harkar sosai, da yake min bayani cewa yanzu idan kai kaya a China bayan ka gama yin kayan ka ce ƙasar waje za ka kai ka siyar, to idan ka tashi gwamnati za ta baka kashi 1/5 wato 20% din kuɗin da ka kashe wajen yin kayan, kashi 20/100 ko kuma 1/5. Ma'ana idan naira 1,000 kai wannan kaya, kila waya ce ta hannu, to a kowane kaya gwamnati za ta baka naira 200, ta yadda idan ka zo ƙasar da zaka sayar da kayan akwai kuma irin wannan kayan na sauran ƙasashen duniya, kai zaka iya sayar da naka a farashin da kai kai abun, saboda dama tuntuna an baka ribar kashi 20% a cikin kayan. kaga kenan wannan tallafi ne da yasa za ka ga ƴan China da sun zo sai su kadya farashin kayan su siyar yadda za su sayar da kayan su kai dan Najeriya da kai kayan ka irin wannan anan Najeriya kai baka ma wato baka ma samu kayan a yadda su suke sayarwa ba in kana sayarwa in suna sayarwa 2500 kai kai abin a Najeriya to kai a naira 2000 ma kayan yake kai a gurin ka ma kaga baka isa kai ka goga kashi da su ba wannan kuma dalili abin da yasa suke iya wannan gwamnatin su ta ba su tallafi ina kira ga gwamnatin Najeriya musamman sabuwar nan mai shigowa wato ta tallafa a ƴan kasuwa ta fahimci cewa ba zai yi kowa ya aikin gwamnati ba idan ana so a sama mutane aikin yi dole sai an karfafa masana'antu ta yadda su kuma za su debi mutane su yi aiki bai kamata a ce Najeriya yanzu ba ta iya kai kaya wasu kasashen duniya irin su Ghana Chadi Senegal da sauran kasashe ba abu na biyu wato gwamnatin China tana koyawa mutanen ta su dabaru da dabarbarin kasuwanci wanda wato hankalin wani ma ba zai iya wato wani ma hankali ba zai dauka ba kamar misali a Wuhan University wadda ɗaya daga cikin jami'o'in China ne akwai wato tsangaya guda da ake kira tsangayar cibiyar wato cibiyar kasuwanci ko kuma kungiyar kasuwanci ta duniya World Trade Organization wadda ita tsangayar nan aikin ta kawai ta koyar da ƴan China su dabarin kasuwancin ƙasa da ƙasa na duniya dokokin kasuwancin ƙasa da ƙasa na duniya saboda haka in suka zo ƙasar ka duk dokar da zaka yi tunani za ta kare ka su sun fi ka sanin ta kuma sun san yadda za su zagaye dokar su yi abin da suke so su yi wato ya kamata gwamnatin mu ta yi la'akari da cewa yanzu fa zamani ya kai yadda ya wuce ka zo ka ce zaka tare ƴan kasuwan mu ka koya musu lissafi da turanci ta hanyar haƙi da jahilci dole ne a koyar da ƴan kasuwan mu dabarbarin kasuwanci a koyar da su dokokin kasuwanci a koyar da su yadda ma ake alkinta dukiya
jama'a anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa ku ji yadda ƴan kasuwa suka fahimci lamarin yanzu a madadin bakon namu barista Audu Bulama da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ni Salo Garba ke muku fatan alheri
to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka ni Abubakar Umar daga Jamhuriyar Niger mazamman Benin Accra Ghana ina kira ga dukkan malama addini ƴan sunna su dawo su fara sana da bakin ciki Allah shi mana alkhairi mai yawa mai albarka
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a tarayyar Najeriya to ayo ina so ne yi amfani da wannan dama domin na ce mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu umar na cika shekara ɗaya akan karagar mulki kuma ina mika taziyata ga mai martaba san Kano bisa cika shekara ɗaya da rasuwa ubangiji Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa
mai magana Alhaji Ali Kiraji da kishi wajar yayi a hakika gaskiya ana ra'ayin wannan taron da ake na kasashe masu karfin tattalin arziki wato G7 a kasar Jamus zai amfani kasashen Afirka ba duk wani arziki da ya kamata a ce kasa tana da shi muna da shi a Afirka
Assalamu alaikum sunana Sadiq Abdullahi Tankara local government Kaduna state Nigeria ina so in gaggare shugabannin jam'iyyar APC su cire hannunsu daga katsalandan da suke yi ma ƴan majalisun wakilai ko na sanatoci daga
to yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice
Hare-haren jiragen sama da Saudiya da kawayenta suka kai kan babban birnin Yemen jiya Lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44 da suka hada da fararen hula. Hare-haren sun faru ne mako ɗaya kafin a soma tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin siyasa da ke gwagwarmaya da juna da nufin kawo ƙarshen rikicin. An auna hare-haren ne akan harkokin rundunar sojojin Yemen a birnin Sana da yanzu ke hannun 'yan tawayen Houthi. Ƙasar Saudiya ta fara kai hare-haren ne akan mayakan Houthi a ƙarshen watan Maris bayan da 'yan tawayen Houthin suka hambare shugaban ƙasar Abdul Rabu Mansur Hadi.
To nan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga Malam Husaini Wanzami Inkiya Manjo dake garin Agaye jihar Niger saboda aurar da diyarsa Hajara da yayi a wato Tsanyawa jihar Kano. To madadin kowa da kowa musamman Salihu Garba da ya taya ni da kuma CD da ya bada umarni da injiniyan mu Charles Holt ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa auni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.